ana ganin ka aka dauka kai dan ta'adda ne saboda kawai kai dan wata kabila ne. Zanin fuskar ka yayi kama da al'umar makiyaya, dan haka aka ce kai ma dole a cikin su kake. Kuma kana yin magana harshen ka yayi kama da sak irin nasu. Yanayin furucin ka yana fita sak kamar nasu. A tsakankanin idan ka kana roƙon a fahimci kai ba ɗaya daga cikin ƴan ta'addan nan bane. Kuma kai ba mai satar mutane bane kuma da tsoratar da al'umma. Barka da sauraron sabon shirin da kuke ji. Shirin ne da ke zuwa a kowane sati akan labarin waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle tare da Miru Ƙayyasai. A yau za mu ji labarin Umar, wani Bafulatani da ya sha fama da hare-haren ta'addanci a ƙauyensu. Sannan ya ga al'ummar da yake zaune a cikinsa sun juya masa baya, ba gaira ba dalili, sai dan asalinsa. Umar, kamar sauran jama'a, ya kasance wanda aka zalunta dan ƙabilanci. Umar manomi ne kuma makiyayan shanu. Ya zauna da iyalinsa a ƙauyen Rugoji da ke ƙaramar hukumar Kafur ta Katsina. Fulani galibi makiyaya ne. Makiyaya ne wanda rayuwarsu ke cikin garken shanu. Sau ɗaya sun yi tafiya mai nisa don nemo sabbin kiwo ga shanunsu. Amma a kwanakin nan da yawa sun zauna cikin hanyoyinsu, suna zaune a kusa da wata al'umma. Bana 'yan ta'adda sun kai hari ƙauyen Rugoji da dama a cikin 'yan makonnin nan. Labari ya bazu, haka kuma ɓacin rai. Kowa ya tabbata 'yan ta'addan da suka kai hari ƙauyen 'yan ƙabilar Fulani ne. Bayan hare-haren, mutanen Rugoji sun fara nuna ƙyama ga al'ummar Fulani da suka zauna a yankin na tsawon shekaru. Babu ruwan Umar da iyalinsa da harin. Amma gabaɗayansu ya kasa jurewa, sai da ya gudu. Umar ya bayyana halin da yake ciki a matsayin takobi mai kaifi biyu. A gefe guda kuma bai tsira daga harin da 'yan ta'addan suka kai masa ba, duk da cewa 'yan ƙabilarsu ne. A ɗaya ɓangaren kuma 'yan ƙasar Hausa yanzu sun ki amincewa da irinsa. Sun zarge shi da kasancewa abokin 'yan ta'addan, kuma sun zage shi saboda hakan. Ko ta yaya Umar bai ji daɗi ba. Umar ya yi haƙuri da rayuwa a Rugoji har wata rana komai ya canza. Ya samu labarin 'yan ta'adda sun so ɗaukar ɗansa Umar cikin ƙungiyarsu. Da yaƙi sai suka yi garkuwa da shi har tsawon makonni shida. Suka kashe 'yarsa, suka sace masa shanu har guda 27. Umar ya bar Katsina da matansa biyu da 'ya'yansa 13 sun nemi gida a Zamfara. Amma rayuwa ba ta da sauƙi. Duk da guduwar da Umar ya yi a Katsina, bai samu zaman lafiya a Zamfara ba. Jama'ar Gusau ba su karɓe su hannu bibbiyu ba.
Mutanen Gusau ba su da kirki. Ba su damu da kowa ba sai kabilarsu, musamman ma Fulani.
Umar ba zai iya ɗaukar nauyin makarantar 'ya'yansa ba, balle ciyar da iyalinsa. Ɗaya daga cikin 'ya'yansa, Halilu, aka tura shi makaranta a Zaria, jihar Kaduna. Abin da ya fi mayar da hankali a kai kenan. In ban da wannan, damuwarsa shi ne yadda zai ciyar da babban iyalinsa.
Ba ni da wata saniya da zan samo madara daga gidanmu. Ba zan iya zuwa gonakina ba, kuma ba na iya samun koda na haya. A nan Zamfara, idan muka nemi rance ko abinci, za su ce mun a'a, domin cewarsu, ni Bafulatani ne da danginsa ke lalata musu zaman lafiya.
Laifin Umar kawai don shi Fulani ne, ya tsinci kansa cikin halin ƙunci da 'yan ta'adda suka ɗauka a matsayin Fulani. Baya cikinsu, amma maƙwabtansa ba su yarda da haka ba. Suna ganinsa a matsayin wani hali da ke nuna musabbabin wahalarsu, saboda wannan shi ma yana shan wahala.
Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani na da labarin da za ku bayar a birbishin rikici, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji labarin.